Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba.
Fadar shugaban Najeriya ta buƙaci majalisar dokokin ƙasar nan ta janye matakin da ta dauka na kin tantancewa tare da amincewa da mutanen da shugaba Buhari ya aika mata domin nada su a mukamai daban-daban. Mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo ya ce cikin makonni biyu kafin zaben shekarar 2015 tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya salwantar da dukiyar kasa kimanin naira biliyan 150 ga wasu tsirarin yan siyasa. Yan gwagwarmaya da ke koke da muryar talaka sun ce gwamnatin Kano ta bar jaki ne tana dukan teki tun bayan amincewa da aikin gadar sama da karkashin kasa da za a yi a shataletalen dangi da ke nan Kano. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane Dauta. Masu sauraro assalamu alaikum, Ibrahim Isaac dan uwar Noke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane Gauta da ya kunshi tsantsan ra'ayin yan siyasa na kashin kansu bisa al'ada ta demokradiyya kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin kasar nan ya bar dama. Samun katin kanadin dindin shine hanya daya da zaka taka rawa wajen bada gudunmawa ga ci gaban kasa. Tun bayan hawa kan kujerar mulki a shekarar 2015, gwamnatin APC a kullum take bada uzuri na matsaloli da suka hana ta rawar gaban hantsi, musamman kan abin da ya shafi matsin tattalin arziki da kuma halin kunci da tsadar rayuwa da al'umma ke fuskanta a kullum. Wanda wannan labari har yanzu bai kasance tsohon labari a wajen mahukunta gwamnatin APC ba, tunda aka jiwo mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo na ci gaba da fasa kwai dangane da wasu makudan kudade da aka yi wa kasar nan ta'annatin su karkashin mulkin tsohon shugaba Goodluck Ebele Jonathan. Yayin wani taron kusoshi kan tattalin arziki da bunƙasa harkokin kasuwancin masana'antu masu zaman kansu da zuba jari karo na bakwai wanda aka gudanar a ɗakin taro na fadar shugaban ƙasa, Osinbajo ya bayyana yadda ake rarraba arzikin ƙasar nan a shekarun baya a matsayin wani abin takeici da lalacewarsa ta ta'azzara, kuma a cewarsa irin hakan kurum za ta faru ne a irin ƙasa ta Najeriya. Mista Osinbajo ya ce a wata harkallar kuɗi guda ɗaya tak zamanin gwamnatin mai gida Jonathan, makonni biyu kafin gudanar da babban zaben shekarar 2015, kimanin naira biliyan 100 da dala miliyan 295 sun salwanta daga wasu ɗan tsirarin mutane. A dan haka a ƙasa irin wannan da cin hanci da rashawa yi kamari da har ya shafi manyan ayyuka, ba ka da bakin magana cewar abubuwa sun taɓarɓare, tunda dai akwai babban giɓi wanda ya daɗe yana zaizaye arzikin ƙasar tsawon shekaru. Osinbajo bai tsaya a nan ba, sai da ya bayyana yadda aka wawushe kimanin dala miliyan 300,000 cikin wata yarjejeniya da aka kulla tsakanin kamfanin mai na ƙasa NNPC da wasu kamfanonin haƙar mai na ƙasashen ƙetare, wadda a cewarsa duka suna daga cikin manyan matsaloli da suka janyo mummunan hali da tattalin arzikin ƙasar nan ke ciki a halin yanzu. Kuma da ba jajirtaccen shugaban ƙasa aka samu a kai ba lallai ƙasar ta kasance a yanayin da take ciki yanzu ba. To amma idan ba ku manta ba, tun a kwanakin baya aka fitar da wani sirri da ke nuna cewa gwamnatin APC cikin shekaru uku da fara mulki ta ciwo bashin manyan kuɗaɗe sama da tiriliyan 10, wanda ake alakantawa da gwamnatin PDP da ta ciwo bashin tiriliyan 6 cikin shekaru 16 da ta shafe tana mulkin ƙasar nan. Abin tambayar a nan shine shin me ya sanya har zuwa wannan lokaci ake samun kai a mawuyacin hali, duk da fita da ake cewa an yi daga mashasharar tattalin arzikin baya ga waɗancan manyan kuɗaɗe da ake cewa an ranto a ƙasashen ƙetare. Farfesa Murtala Sabo Sagagi masani ne kan abin da ya shafi tattalin arziki, ya gaya mana matsayi da suke wa kallo game da tattalin arzikin kasar nan da ma irin waɗancan basu suka da ake cewa an ciwo, da ma shi kansa matsayin tattalin arzikin da ake cewa an dade da fita daga matsin da yake dadawa talaka aya a hannu.
Shi bashin akan kansa ba shi ne matsalar ba, idan ka karbo bashi yanzu ka sa shi inda ya kamata a ce ka sa shi, wato abu ne mai amfani saboda wannan bashin zai biya kansa a nan gaba kuma har a samu riba. To inda ake samun matsala shi ne a je a karbo bashi a sa shi inda bai kamata a ce an sa shi ba. Kamar misali yanzu idan ka je China ka je ka karbo bashin dala miliyan 1, to abinda ake so shi ne a cikin wannan miliyan 1 mutane nawa ne a Najeriya za su ci abinci a cikin wannan bashin. Misali kafintoci nawa ne za su yi aiki, laborori nawa ne, kamfanin karfe nawa ne za su samu aiki a wannan bashin da ka karbo. So yawanci duk bashin da muke karbowa kasashen waje ba ma la'akari da waɗannan bangaren na aikin yi da kuma kamfanoni da masana'antun mu, kawai za a karbo ne wani ma sai ka ga mai tuka motar da za ta share titin sai ga dan cana ne a ce din Najeriya bamu da wanda zamu je mu tuka, so shi za ka ga an karbo bashin. So amma kuma sai ka ga alfanun su ga mutanen kasar bai tasiri ba.
To amma la'akari da halin da talaka yake ciki a yanzu ta fuskar tsadar rayuwa wanda abubuwa sun ninka fiye da shekarun baya za iya cewa an farfado daga mashasharin tattalin arzikin da aka fada duba da halin da ake ciki
ba wani farfadowa da ake duwan da kai ya ce maka an farfado kawai fada yake farfado mu fada yake kudin mai a kasashen duniya ne ya dan fara tashi saboda haka wannan kudi da ake samu na mai shi yasa gwamnatin tarayya yanzu tana da kudaden da za ta kashe ta ba jihohi ta ba local government shine ake ganin kaman tattalin arzikin kasa ya ta amma ba wani tattalin arziki kasa ya tashi mu a wajen mu shine ya kasance mutun nawa ne a daga wata 8 zuwa yanzu suka samu aikin yi mutun nawa ne wanda da suke samun 2000 yanzu suke samun 3000 mutun nawa ne wanda da ba sa cin abinci sau 2 yanzu suke cin abinci sau 3 so wannan mu a wajen mu shine farfadowar tattalin arzikin kasa ba alƙaluma a ce ai kudin Najeriya fu sun tashi ba
a matsayinku na masana wannan bangarori wata kila za ku iya cewa gwamnatin ta kalla domin a cimma wannan nasara ya kasance tattalin arzikin ya kai ga wannan matakin da talaka zai san anayi
alhamdulillah da akwai wani abu da gwamnatin tarayya ta yi wanda duk gaba ɗayan mu wato mun ji dadi ni abinda suka kira wato zero oil economy shine wato tunanin mu na gwamnati da tunanin mu na ƴan Najeriya ya fita daga maganar mai a koma ya za a koma bangaren noma bangaren masana'antu kuma sai ya kasance cewa an samu wani daga nan kusa da mu gwamnatin jiga wannan an sa shi a cikin wannan tsarin sosai amma daga baya tunda kuɗin mai kuma ya fara dawowa shikenan ma yanzu baka ji ana maganar ma zero oil economy din saboda dama can abin da yasa akai wannan fargajajin ganin cewa man ya rukushe ne to yanzu mai ya dawo amma bar wannan maganar amma da an ce an ci gaba da wannan ina tabbata maka da yanzu kasan nan musamman mu nan arewa wallahi da yanzu labarin ya fara canjawa
Professor Murtala Sabo Sagagi kenan masanin tattalin arziki a Najeriya magana masana ke yi dangane da komawa fannin noma wanda aka yi imanin yana ɗaya daga cikin hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin zuwa ga mataki wanda talaka zai ji sauyi a jikinsa watakila ayi cewa wasu daga cikin mukarraban gwamnatin APC sun gamsu tare da marawa gwamnatin baya akan wannan manufa idan an yi la'akari da wasu kalamai da muka ji mai taimakawa shugaban ƙasa kan harkokin majalisa wato honorable Sulemana Abdulrahman Kawo Simela nayi a lokacin rabon injinan ban ruwa ga wasu manoma a nan Kano
nayi magana da shugaban ƙasa me ya kamata mu ringa yi akan wannan magana yace ka tsaya a abin da muka umarce ku shine aikin noma mutum 416 nan kowa ga waje nan yaje ya dauki injin ban ruwa complete ga baki daya gashi nan daga waraka Najeriya insha Allah kuma saboda fetur na ban ruwa yan kwamiti za su bashi yan block insha Allah yanzu ga ba wai sai gobe ba daga yanzu zuwa zabe Allah ya so ya yarda za mu yi gwagwarmaya tare har sai mun samu nasara kuma zai iya yiwuwa abinda na samu mun raba tare da ku abinda ya samu saboda ni shi ma dole yanzu ya zo ya raba tare da ku saboda wanda yake yi waraka ne ina da lada guda biyu kanawa ga nasa zan je local government by local government mu mika musu injinan ban ruwa a kara habaka noman rani da dogaro da kai a wannan yanki namu kafin a zabe mu muka fara ba wai sai an zabe mu ba
Honorable Suleiman Abdulrahman Kawo Simela kenan mai taimakawa shugaban kasa kan harkokin majalisar wakilai ta tarayyar Najeriya. To amma a wajen masu hamayya duk kokari da za a yi na getta al'amura an farga an gaza kuma a ganin Hajjia Zainab Gwale jakadiyar gidan Sardauna a jam'iyyar PDP zai fi kyautuwa shugaban kasa ya bawa ƴan Najeriya haƙuri tunda dai an bar kare tun ran tubani.
Mutumin da al'umma suka ce sun amince da shi 100% shine ya fito ya ce duk wata matsalolin Najeriya sai ya kauda ita shine a gaba kuma shi ya fi kowa iyawa shi al'umma suka dauka su sa majanyi su goya shine kawai basu yi ba a cikin shekara uku ihu ɗaya murya sa tare shi mutumin da isa masa ki ita a sa masa sisi a sa masa taro a sa masa kwabo babu wanda bai kaya saka ba sai mutumin da bai damu da shi ba irin mu kenan su Zainab Gwale amma a cikin dan kankanin lokaci yanzu ne majalisa suka ce za a canza dadawalin zabe wai wannan jagora da yake ganin an magata duk duniya babu kaman sa shine yake shakkan wannan juyi anya babu aya tambaya akan wannan jagora tabbata ta Najeriya ta juya masa baya
ko sauraro fa zai ce kamata a ce hatta jam'iyya babba jam'iyya mai hatta hamayya ya kamata a ce ta jinjina gwamnatin APC la'akari da yanda aka samu tsaro aka samu kwanciyar hankali ba za ke yaba wannan al'amari ba
ba magana jinjina ce ko ba za a jinjina ba mu da ma ai an kallo ne shi ko ya ma kallo ne alwansa daga jiya magana tambayar su muke yi su suka ce sun fi kowa iya suka ce kuma su ne auduga sarkin fari a Najeriya
yanzu ba mu gani ba
ko na gani ko ban gani ba dole in wannan tambayar kai da aka ce ana so an sa majanyi an goya ka kuma me yasa aka dire kai yanzu kake shakkan cewa za a tafi a bakka tambayar da muke kenan kai da a tana dadawalin zabe idan kana da farin jini kamanda
Hajiya Zainab Gwale kenan jakadiyar gidan Sardaunan Kano cikin jam'iyyar PDP mai hamayya. Ana maganar tabarbarewar lamuran ne a gabar da hanyoyi na tada ko matsar matsalolin a gwamnatance ta fuskar alaka tsakanin masu yin doka da bangaren zartarwa ke ci gaba da fuskantar barazana. Har ma idan ba a manta ba, wasu kusoshin siyasa ke ankarar da masu ruwa da tsaki dangane da illar da ke tattare da wannan al'amari. Da alama dai ita kanta fadar ta shugaban kasa ta fara damuwa dangane da irin rikon sakainar kashi da majalisar dokokin ke yi wa bukatunta. Shi yasa watakila muka jiyo wani sabon kira da ta yi wa masu yin dokar dangane da ajiye duk rashin fahimtar da ke tsakanin a gefe guda a fuskanci kasar nan, musamman wajen tantancewa tare da amincewa da sunayen mutane da shugaban kasa ya aike wa majalisar da nufin nada su a mukamai daban-daban. Mai taimakawa shugaban kasa kan harkokin majalisar dattawa sanata Ita Inan shine ya wannan kira bayan majalisar ta tantance wasu mutane shida da fadar shugaban kasar ta aiko da sunayen su domin nada su mukamai a babban bankin kasa CBN, inda Mr. Enang ya ce ba daidai bane a ce rashin fahimta yana kaiwa zuwa ga wani mataki da rikicin zai rika shafar mulkin kasa. A dan haka ya ce zai fi kyautuwa majalisar ta gayyato sauran mutane da shugaban kasar ya aiko mata tun a baya domin su ma dai a tantance su. Rahotanni dai sun gwada cewa tsamin alakar da ta janyo majalisar daukar matakin kin amincewa da wasu sunaye da shugaban kasar ya aika mata shine kalaman da aka ce mataimakin shugaban kasar Farfesa Yemi Oshinbaje yayi dangane da jinkiri da majalisar ta yi wajen kin tantance mukaddashin shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mago. Kuma ko da ajiya an jiyo tsohon kakakin majalisar wakilai wanda ya jagoranci kifar da muradin tazarce a gwamnatin Obasanjo, wato Right Honorable Gali Umar na Abba, na fayyace cewa wannan matsala da ta kunno kai tsakanin bangarorin biyu ba za ta haifar da alheri ba. A cikin tattaunawar gauta da shi ta wayar hannu domin jin dalilansa na wancan furici, ya bayyana cewa akwai bangaren da rikicin ke da amfani amma kuma akwai bangaren da ba zai iya haifar da wani cigaba ba.
Rikicin yana iya zama mai amfani kuma yana iya zama mara amfani, amma yana da wahala a ce a koyaushe ana son su zama bakin su daya. Tilas a lokacin da dama sai an samu saɓani, amma akwai saɓanin da yake wato ba a bari ma ya taso. Amma irin wannan sai da masu hikima, duk shugaban kasar da yake da hikima ba zai ma yadda ya shiga rigima da 'yan majalisa ba. 'Yan majalisa ba sa bukatar shugaban kasa, shi yake bukatar su. Saboda haka tilas ne ya samu hanyoyin da zai iya aiki da su, ko da zuciyarsa ba ta so wasu abubuwa da suke yi ba.
Din an yi la'akari da watakila ganawa da za a ce shugaban kasar yana yawan yi da su jagororin majalisa, ba za a ce watakila yana taɓin allurorin kyautata alaƙar da ke tsakanin su wanda bai kamata a ce ana ganin hakan ba?
Eh, to ai ka san dama shi zama daban kuma tattauna abubuwa waɗanda suke da amfani la'akari da buƙatun kowane ɓangare yana da muhimmanci.
Na
dan ka zo ka zauna da shugabannin wani ɓangare na gwamnati, kun ci abinci, kun hira, wannan ba shi da wani amfani. Sai an taɓo maganar buƙatun kowane ɓangare, kuma kowane ɓangare a biya masa buƙata. Yan dai buƙatun ba abubuwan da za su jefa ƙasa a cikin wani hali ba ne.
Na'am, to amma kuma wasu suke ganin maganar nan ta sak da aka yi tun farko shine i bayar zuwa ga matakin da aka zaɓi waɗansu daga cikin 'yan majalisa waɗanda ba su da kyakkyawar niyya daman ta samar da canjin wurin taimakawa shugaban ƙasa akan wannan manufa.
Eh, to aiki tsakanin shugaban ƙasa da 'yan majalisa ba shi da ruwa da waɗannan irin 'yan majalisa ne, tunda sun riga sun zo majalisar kuma su ne 'yan majalisar. To ka tilas ka tsaya ka saurara ka ga wani irin mutane kake aiki da su kuma yaya za ka yi aiki da su.
Right Honorable Gali Umar na Abba kenan, tsohon kakakin majalisar wakilai ta tarayyar ƙasar nan. To amma ya lamarin yake bisa ga mahanga ta masana kimiyyar siyasa. Cikin tattaunawar Salisu Bafayo da Dr. Sa'id Ahmad Dukawa, ya bayyana mana irin kalubale da ke tattare da wannan takaddama da ke aukuwa tsakanin majalisar da kuma bangaren zartarwa.
Akwai illoli mai yawa a cikinta. Na farko, tana nuni da cewar kamar babu shugabanci a gwamnati, babu shugabanci a siyasa. Tunda gwamnati ɗaya ce, ya kamata a ce akwai wanda zai iya tsawatarwa idan an samu mushkila tsakanin bangaren zartarwa da bangaren majalisa. Shi gaba da rigimar yana nuna kaman ba wanda yake tsawatarwa, kowa abin da iga dama yake yi. In kuma gwamnati ba ta yi ba, to jam'iyya ya kamata ta iya yi.
To amma daktar, baka jin cewa wai kirarin da suke wa siyasa na cewa kasuwa ce ta bukata, ma'ana da za a zo a cimma matsaya a wata bukata guda ɗaya da dubba ji waɗannan rigingimu?
To ai sun kasa tabbatar da bukatar ma, ballantana ka samu mata kasuwar. In bukatar rike gwamnati ne, to tunda suka kafa kusan ta ƙi roƙuwa saboda wannan kacaniyar. Idan kuma bukatar tsayawa zaɓe ne na gaba, suna kallo yan nasarorin da aka yi harkar tsaro, suna neman su warware, kuma ba zai rasa alaƙa da wannan mushkilar ba. Kima tsin tattalin arziki ya ƙi ya sauke, ba zai rasa alaka da wannan rashin zama su hada kan su aiki ba. Wato yaki da rashawa da cin hanci, yaki samuwa inda ya kamata, kai baka daura waɗanda suka yi na baya ba, kai baka tsaida waɗanda suke yin na gaba ba.
Kamar dakta ina kokarin tabbatar da akwai ƴan zagon ƙasa a cikin tafiye kenan.
In ka ce zagon ƙasa daga waje kenan.
Eh, ma'ana koda ƴan cikin ma eh waɗanda suke ganin kamar ga wata buƙata ba a biya musu su ma suna da wata hanya da za su iya fanshiwa.
To zaka iya cewa akwai wannan, za kuma ka iya cewa akwai rauni dai na shugabanci a wani waje.
In muka kira shi sakaci ba mai laifi ba.
Zaka iya kiransa sakaci.
To yanzu da ake ganin kamar tusa ta kusan kore bodari, waɗannan shawarori ya kamata ko hanyoyi ya kamata a ce an bi domin a ɗinke abinda ka iya zama barazana ga kifewar gwamnatin a shekara ta 2019?
Tunda an fahimci matsalolin cewar babu haɗin kai tsakanin ɓangaren majalisa da gwamnati, suna cin karo da junansu, suna yin zaman ƴan marina, kenan sai a ɗauki matakan gyara su.
Dakta Sa'id Ahmadu Kawa kenan, malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa da ke Jami'ar Bayero Kano. Nan gaba kaɗan za mu je ga batun wani tutsu da Majalisar Dokokin Jihar Kano ke shirin yi wa dokar nan da ta ba da dama a yi wa tsafin gwamnoni ihsanin fansho da gratuity. Amma kafin nan za mu leƙa jihar Jigawa da muke jin masu cece kuce dangane da makomar siyasar jihar. Ko da a shirin mu da ya gabata idan ba a manta ba, ƙungiyar Jigawa ina mafita ta ce mulkin Najeriya ya fi ƙarfin kifayen rijiya da dutsallensa na siyasa a iya Jigawan ya tsaya. A yau ma shugabar mata ta wannan ƙungiya Hajiya Soye Bagumal ta ce matsalolin da ƙasar nan ke ciki duk ummal aba'isin su jam'iyyar PDP.
Jam'iyyar PDP ita ce ta hargitsa mana hankalinmu gabaki ɗaya a Najeriya. Mace idan mijinta ya fita, to tunani take zai dawo ko ba zai dawo ba. Kai kuma mai gida idan ka fita, kana tunani zaka tadda iyalinka ko ba zaka tadda ba. Akwai wani sojan baka kwanaki da ya magana akan cewa an zo an saci ƴan mata, to kada ya manta PDP ita ta kawo salon zuwa makaranta a kwashe ƴan mata. Ya manta da satar da aka yi ga ƴan matan cibo?
Ya zan daina kenan.
Ai yanzu komai ake yi a cikin sauki ake ci ake yin sa. Domin Yaushe Rabban tunda Buhari ya ci mulki, Yaushe Rabban da kaji an kawo wani kalubale akan Boko Haram. Kumanta idan za a bawo bangaren mutanen Maiduguri ko wajen Yola din nan daidai naira miliyan 10 akan su zo su dangala da kuriyar PDP, wallahi billahi ba za su dangala mata ba. Mace tana yawo da ciki ta haihu, bata san ta haihu ba. Mai gida an yanka mai gidanki a gabanki, an kashe ƴaƴanki a gabanki, wacce masifa da bala'i ne yafi wannan. Wallahi su yanzu a can idan za su sai kwanan shinkafa 10,000 su zauna da rai da lafiya, to yafi mulkin jam'iyyar PDP. Su daina tunanin cewa PDP za ta dawo. PDP ta mutu an binne ta, ta tafi gaba ɗaya ba ita ba salanta, ba labarinta. Kada su tunanin za ta dawo. Haka nake jan hankalin mutanen jihar Jigawa su kula su gane su tuna halin da suka shiga a wancan lokacin, sai su duba su ga da wancan lokacin da wannan lokacin wanne ne ciki suke cikin kwanciyar hankali.
Hajiya Soye Bagumal kenan, shugabar mata ta kungiyar Jigawa ina mafita. Idan muka dawo nan Kano, za mu leƙa ƙaramar hukumar Kumbotso da muka ji labarin cewa kusoshin siyasar yankin sun zauna a teburin sulhu kuma sun samu haɗin kai domin ciyar da yankin gaba. Abdullahi Gwazaye da ya shigo da wannan labari ya ce suna alfahari da wannan mataki na cigaba da aka samu a siyasar yankin na Kumbotso.
A haɗin kai da dukkanin gidajen imani na siyasar ƙaramar hukumar Kumbotso suka ce sun samu a tsakaninsu, musamman Honorable Mustapha Hamza Bahar Bakwana da Honorable Yawo Abdullahi Enshana da Honorable Naziru Zakari Sheka da Honorable Manniru Babbadan Agundi da kuma sauran masu ruwa da tsaki da dukkanin gidajen imanin siyasa sun samu haɗin kai a tsakaninsu domin a gudu tsara a tsayar tare kuma a taimaki wannan gwamnati ta Dr. Abdullahi Umar Ganduje a ci zaɓe 2019.
Kana nufin yanzu ƙaramin hukumar Kumbotso babu sauran cece kuce kenan?
Alhamdulillahi dukkan alamu sun nuna cece kuce ya ƙare, ba dan komai ba, saboda in ka duba mai girma gwamna yayi mana ayyukan raye ƙasa kusan fiye da kowace ƙaramar hukuma a jihar Kano. Manyan ayyuka an yi sa ƙaramar hukumar Kumbotso, babban halaccin da za mu yi masa shine mu bashi haɗin kai shi ma ya samu nasara a 2019. Al'umma su yarda da wannan tafiya kamar yanda suka yarda da cewa yana ayyuka a jihar Kano.
Baka kallon buƙatun al'ummar ƙaramar hukumar Kumbotso da suka dau tsahon lokaci suna kira da azo a biya musu har yanzu shiru.
Tunda an zabi ciyaman na ƙaramar hukuma manya kuma sun hada kai, to yanzu ma kaya ya tsinke a gindin ka ba, mai girma gwamna za mu yi masa halacci mu ci gaba da bashi haɗin kai. Su kuma wannan manya da suka ce sun haɗin kai, idan muka ga sabanin haka, to mu ma media forum na ƙaramar hukuma Kumbotso a shirye muke mu zo mu nuna musu cewa abin da suka yi ba daidai bane, sun ce sun haɗa kai kuma mu ga sabanin haka.
Madashi Abdullahi Gwazaye kenan, dan siyasa daga yankin ƙaramar hukumar Kumbotso. Maganar samun riba ta haɗin kan ƴan siyasa abu ne da ke da ayoyin tambaya zuwa ga wani mataki da ko dai talaka ya kirga riba ko kuma sabaninta. A batuna murar ayyukan raye ƙasa da gwamnati ke yi wa jama'a, tun a jiya ne muka ji labarin wani aiki wanda gwamnatin Kano ta amince da shi na gina gadar sama da ƙarƙashin ƙasa a shatali talan dangi da ke birnin Kano kan kuɗi kimanin naira miliyan 4,000. masu tsinkaye dai yana ganin irin wannan shiri shine ke nuna cewa lalle gwamnatin ta bar jaki tana dukan taiki domin farilla wajen talaka an ajiye ta gefe guda a yayin da aka bawa Mr. Havi muhimmanci wannan dai ra'ayi ne na masu koke da muryar talaka irin su kamar Isha Gandun Albasa wanda ke cewa kwanakin da suka rage wa gwamnatin yayi kadan tace za ta kwaso irin wannan aiki ba tare da la'akari da waɗanda aka fara ko da a yankunan kananan hukumomi domin karasawa ba
gaskiya wannan kwangila da gwamnati ta bayar idan ta tsaya ta nitsu za ta ga tana da abubuwan da za ta yi wanda yafi wannan aikin da za ta yi wanda ba ta da tabbas kammaluwarsa misali idan ka kalla ka ware miliyan 4000 kana so kai wannan aikin ya ishe ka ka gyara 555 kilometers da kake da su na kananan hukumomi ya ishe ka ka je ka bunkasa hanyoyin ruwa da madamanmu da muke da su a cikin garin Kano ka je a share su a yi musu wasu channels wanda ruwa zai shiga kauyuka waɗanda suke kusa da wannan madaman nan ka bunkasa harkar noman rani
to amma baka jin za a iya gwamnatin uzuri la'akari da cewar cikin birnin yana samun cinkoso na ababen hawa
me yake kawo cinkoson ababen hawa na kauyukan idan ka ba su aikin yi ka raya za su zauna a cikin kauyukan su da su bunkasa tattalin arzikin su ka zo ka ce birnin ita kake so ka raya can kuma ka zo ka dakushe su
to ai kauyukan a karkashin kananan hukumomi suke baka jin cewar karamar kuma ita ce mai ruwa da tsaki wajen raya su
55 kilometers din nan da ake da kudin wa ake yi kada ka manta hadaka ne fa har yanzu fa ba su da autonomy na gudanar da mulkin su a karan kansu sai sun hada da state
government ka gwamnatin ta bar jaki tana dukan taiki kenan
wannan abin da yake faruwa kenan kuma dole a tsaya a gyara duba da lokacin da ya rage ya kamata gwamnati ta tsaya ta yi tunani majalisa ya kamata ta dakatar da wannan aikin a tsaya a yi abin da talaka zai mora domin lokaci ya riga ya kare
kamar Isha Gandun Albasa kenan guda cikin yan gwagwarmaya a nan Kano kiran da yake wa majalisa ya saje da wani tutsu da muka ji tana shirin yi wa dokar nan da ta bada dama a bawa tsafin gwamnoni kudin fansho da gratuity majalisar dokokin jihar Kano dai a zaman ta najiya ta kafa wani kwamiti na musamman gargashin jagorancin shugaban masu rinjaye Kabiru Hassan Dashi tare da basu makonni biyu su zauna su yi nazari kan irin hidimar da ake wa tsafin gwamnonin tare da kawo rahoto wanda daga nan ne majalisar za ta san mataki na gaba da za ta dauka kan al'amarin yunkurin majalisar dai nayi wa wacce doka kwasfarima ya biyo bayan wani ƙudurin gaggawa da aka ce wakilin warawa a majalisar wato labaran madari ya gabatar yana mai fayyace cewa yawancin waɗannan tsafin gwamnoni suna riƙe da wasu mukamai na siyasa a dan haka bata kamata a rika kashe musu irin waɗancan kuɗaɗe ba zai fi kyautuwa musamman la'akari da matsin tattalin arziki da ake ciki a karkatar da kuɗin zuwa ga wani bangare na daban da zai amfani al'umma fitar wannan matsayi da majalisar ta haukai ya sanya masu gwagwarmaya irin su kamar Idris Ibrahim unguwar Gini sake nazari tare da addu'ar Allah ya mayar da kokoma saki
babu dalilin da mutum zai gwamna ka dau wani fansho ka dinga biyan sa in ma ni za a ce lalle sai an biya shi to sai dai a fito da wata criteria har wannan gwamna in yayi gama bai saci kudin jama'a ba bai cuci kudin mutane ba ba same shi da bada wa kamfanoni kwangila da arangizo a cikin
to wa aka samu yanzu yayi irin wannan albanda hanan kuma aka fara bashi ko aka ci gaba da bashi irin waɗannan kudi
ai shine nace ni ban ce wani gwamna yayi sata ba wan kuma ce ana yi ba ai amma dai kai ka sani ni na sani sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne yanda ake tafi da mulki a yanzu meye dalilin da za a ce gwamna ya gama za a dau nauyin yaransa bayan ana ce gwamna shi da ya gwamna ai ya ba kowa ilimi yayi siyarin jihar ne kowa yana da ilimi a ce za a dau nauyin yaransu ko shi kansa ko matarsa ko iyalinsa zuwa asibiti wani kasar waje to ashe gwamnan ya san ba abin arziki ba dan haka aka sa a cikin abin nan din za a dinga kai yaransu duba a kasar waje sun san ba zai wani abin arziki bane a ce za a canja musu mota da security ashe ba su ba da security da tsaro bane dan haka suke fargaba idan sun sauka sai sun tafi da wasu mutane wanda ya adalci ai ba shi da fargaba gaba saboda haka
zamani bane kuma yazo da haka wani kalubalen
to shi gwamnan ko kuma su masu mulkin me suka tanadar wa waɗanda suka mulka na zamanin mutun nawa ne suka gama aiki yanzu waɗanda suke yan pension ne ba a biya su pension su ba mutun nawa ne ba a biya su gratuity su ba me ya faru ya aka me yasa su a soke wannan kawai
kamar Idris Ibrahim unguwar Gini kenan guda cikin yan fafutuka a nan Kano mallakar katin dan kasa wajibi ne ga kowanne dan kasa yi kokari ka mallaki naka sauraro a madadin Ado Sa'idu Warawa da dukkanin abokanan aiki Khalid Shatima Salisu Bafayo Zulaihad Yusuf Ajida Umma Suleiman Ibrahim Isaac dan uwar Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.